Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya muryar arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. ana kuma iya kama mu a Alfa radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum, assalamu alaikum, alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel. Muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 6 ga watan Nuwamba, ranar zaben rabin wa'adi a nan Amurka.
Wannan zaben wata irin zabe ne da ba taba yi ba tun ba ga zaben midterm ba, dalilin da yasa ina gani mata sun fita da yawa.
Haka yake, abinda shirin namu zai ta'allaka kenan a kai yau, kafin nan ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumel. Gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto ɗalibai 80 da shugaban makarantarsu da aka yi garkuwa da su. An dai kama ɗaliban ne a makarantarsu ta wato a makarantarsu ta secondary da ke yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru.
A good morning, young man.
Yeah. My name is Walking Bernard.
Talk louder.
My name is Walking Bernard. My father's name is Ngoye John.
Wannan muryar wani mutum ne a wani hoton bidiyo da aka kafe a kafar sadarwa yake bayyana kansa a matsayin shugaban kungiyar ƴan bindigar da suka sace ɗaliban. Yana faɗa wasu daga cikin ɗaliban cewa za su koma makarantarsu ne kawai idan har mayakansa suka samu cimma buƙatar su ta samun ƴancin kai. A cikin hoton bidiyon an nuna ɗaliban cikin tsoro a wani ɗaki mai duhu. Masu garkuwa sun umarci ɗaliban da su faɗi sunayensu da iyayensu da kuma inda iyayensu suke. An ji ɗaya daga cikin yaren yana cewa shi ba shi da uba. Ɗaliba mai shekaru 16 Erika Lam ta ce ƴan bindigar sun shiga makarantar ne da safiyar jiya Litinin, suka kwashe ɗaliban ba tare da wani ya yi ƙoƙarin dakatar da su ba.
They knocked our door, so we thought that maybe it was our classmate from the other dormitory. So somebody went and opened the door. As we opened the door now,
ta ce sun buga mana kofa sai muka dauka wata ce daga cikin ƴan ajinmu daga wani ɗakin. Shine ta je ta bude kofar, yayin da aka bude kofar sai suka nuna mata bindiga aka. Shine ta yi ihu ta ce Jesus. Bayan da ta yi ihun sai ƴan bindigar suka shiga ɗakin. A lokacin su takwas ne, hakan yasa dukkaninmu muka shige ƙarƙashin garajenmu. Jiya Litinin, Amurka ta sake akabawa kamfanin mai da sashen harkokin kuɗi takunkumi na Iran, biyo bayan alwashin da shugaba Trump ya yi na dakatar da tallafin da Iran take samu a wani bangaren yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta. Amma yayin da shugaba Trump ke barin fadar White House ce domin halarta wani gangamin siyasa, ya faɗa manema labarai cewa yana son ya dan jinkirta akabawa manyan masu sayan man Iran takunkumi. Da safiyar jiya Litinin ne sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin Iran tana da zaɓi, za ta iya canza lamuranta da suka saba doka ta zama ƙasa kamar sauran ƙasashe ko kuma ta fuskanci matsalar tattalin arziki. Hukuncin mai da takunkumin hana sayan mai daga ƙasar Iran, wanda shine babbar kafa samun kuɗin shigarta, jami'an gwamnatin Trump sun ce baiwa kasashe takwas wani ɗan lokaci domin barin su kammala fitar da man da suka saya daga Iran ɗin. Kasashen da aka ɗaga wa kafar su ne Turkiya da China da Japan da Koriya ta Kudu da Taiwan da Italy da kuma Girka. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Litinin, ƴan takarar majalisu da manyan ƴan fafutuka sun yi amfani da damar su wajen yakin neman ƙuri'u domin janyo hankulan masu kada ƙuri'a, a daidai lokacin da manyan jam'iyyu ke yakin neman samun ikon majalisar dokoki da ta wakilai a zaben da za a gudanar yau a Amurka. Shugaban ƙasa Donald Trump yana mai son ƴan jam'iyyarsa ta Republican su samu rinjaye a majalisar dokoki da wakilai, yayin da ƴan Democrat ke neman kwace aƙalla ɗaya daga cikin majalisun. Masu sharhin siyasa da ƙuri'un jin ra'ayin mutane na nuni da cewa akwai alamun 'yan demokarat ne za su samu nasara a majalisar wakilai. Masu kada ƙuri'a yau Talata za su zaɓi 'yan majalisu da wakilai masu kujeru 435 da kuma kujeru 35 cikin 100 na majalisar dattawa. Mijin Asiya Bibi, matan nan Krista 'yar Pakistan wadda ta fuskanci hukuncin kisa saboda tuhumarta da aikata sabo kuma kota ta wanke ta. Ya ce rayuwarsu za ta kasance cikin hatsari idan har suka ci gaba da zama a Pakistan, ya kuma neman mafaka a Turai. Ashik Masi ya faɗa wa sashen urin na muryar Amurka cewa iyalan sun neman mafaka a Spaniya da Faransa suna kuma jiran amsa. Ya ce har yanzu ba a bar matarsa ta koma gida ba biyo bayan hukuncin kotun koli na wanke ta bayan da ta fuskanci hukuncin kisa tun shekarar 2010 lokacin da ta yi magana batanci ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abin da ya janyo zanga-zanga sosai daga kungiyoyin masu tsauraran ra'ayi a fadin kasar, suna mai neman a mayar mata da hukuncin kisan da aka yanke mata.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Yau ake gudanar da zaben rabin wa'adi a nan Amurka, zaben da za a yanke hukunci kan ko jam'iyyar Republican mai mulki za ta ci gaba da rinjaye a majalisun tarayyar kasar. Zaben kuma da yayu ya zame tarihi ga waɗansu. Ga rahoto na musamman da Aliyu Mustapha Sokoto ya hada mana akan wannan zabe.
Wannan rahoton na musamman da muke ci gaba da duba abubuwan da suka shafi wannan zabe na tsakiyar wa'adi da ake ana Amurka, muna son mu duba yadda zaben bana yake da wato muhimmanci dangane da jinsi na irin mutanen da ke cikinsa. Yanzu haka sashen da ake yi shine cewa watakila a wannan zaben na bana za a samu mace ta farko musulma da za a ce an zabe ta a cikin majalisar dokokin tarayya ta Amurka. Za a samu mace ta farko baƙar fata da za ta zama gwamna a wata babbar jiha a Amurka. Ha kuma za a samu mace ta farko wacce ta ce ita namiji mace ce duk a haɗe a lokaci ɗaya za ta zama gwamna ita ma. Ba da bayan haka za a samu a jihar Arizona mace ta farko da za ta zama 'yar majalisar dattawa wato sanata. Bari mu baku wasu daga cikin jihohin nan da abubuwan nan za su iya faruwa. Bari mu fara da jihar New York, inda Alexandra Ocasio-Cortez za ta zama mace ta farko mafi karancin shekaru da za a zaba a majalisar dokokin Amurka idan ta samu nasara. Wannan matar da shekarunta na haihuwa 29 ne, kuma ta riga ta yi abin tarihi a can New York ɗin tun lokacin da ta gwauje wani ɗan majalisa da ake cewa Joseph Karoli, wanda wa'adodi har guda 10 yi kafin ta zo ta ingeje shi a zaben fitar da gwani da aka yi ta farko kenan. Sai a jihar Florida, inda magajin garin birnin Tallahassee wato Andrew Gillum zai iya yin abin tarihin zama baƙar fata na farko da ya taɓa zama gwamnan jihar ta Florida. Shi wannan sanannen masanin harkokin ayyukan gona daman da shi ne ya zama baƙar fata na farko da wata babbar jami'a ta bayo tikin ne tsaya manta takara. A jihar Georgia ma irin haka ta faru, inda Stacey Abraham za ta iya zama mace ta farko baƙar fata da ta zama gwamna a wannan jiha a tarihin ita jihar ta Georgia ɗin. Daman dai ta riga ta abin tarihi domin ita ma a can ita ce mace ta farko baƙar fata da wata babbar jam'iyya ta ba ta tiket domin ta yi mata takara. Ita dai Stacey Abraham ta daɗe tana zama 'yar majalisar dokokin jihar ta Georgia tun shekarar 2007, kuma tana samun goyon masu faɗa a ji baƙaƙen fata irin su tsohon shugaban Amurka Barack Obama da kuma shahararren attajirin nan mai harkokin filafilai da sinima da talabijin Oprah Winfrey. Wata mace da za ta iya abin tarihi ita ce Christine Halkos, yar jam'iyyar Democrat, wacce za ta iya zama mace ta farko da take kirarin cewa ita namiji ce ko mace ce a lokaci guda. Ita 'yar jihar Vermont ce, kuma tana takarar zama gwamnan wannan jiha ɗin ce, wanda kuma in ta zama to ita ce irin ta farko da ta samu wannan mukami. Wata mace da take son ta yi abin tarihi ita ce Martha McSally, wacce ta ma riga ta yi abin tarihi domin dai ita ce mace ta farko da ta taba zama sojin jirgin sama da ta shiga yaki a kai da ita. To yanzu tana neman ta zama mace ta farko da ta zama gwamna a jihar Arizona. Akwai kuma wata mata ita ma da 'yar jam'iyyar Democrat wacce ke son ta zama ita ce mace ta farko da take harka da maza da kuma mata wato na jima'i kenan, ana kiranta Kristen Sinema. Ben Jealous in ya samu nasara a wannan zaɓe shi ne zai zama gwamna farko baƙar fata na jihar da muke ciki ta Maryland, amma fa sai ya da gaske in yana son ya kada gwamnatin da yake a kai yanzu, wato Larry Hogan na jam'iyyar Republican, wanda kuma yake da tarin ta 16 fannin jini a wurin mutane. To ita ma Michelle Lujan Grisham, yar jam'iyyar Democrat, tana so ta zama yar Latina ko kuma su magana da harshen Spanishanci, wacce za ta ce ita ce ta farko ta zama gwamna a jihar su ta New Mexico. To a ƙarshe sai Rashida Tlaib, wacce jam'iyyar Democrat take son ta yi wa takarar zama yar majalisar dokoki ta tarayya, wanda kuma idan Allah ba ta sa'a za ta zama ita ce musulma ta farko da aka taɓa zaɓa a matsayin wakiliya ta majalisar dokokin tarayya a tarihin Amurka. To irin wasu daga cikin jihohin da ake sarar abubuwan sha'awa su faru kenan a wannan zaɓe na tsakiyar wa'adi da ake yi a Amurka. Mun ba ku lafiya.
Ba gaida na Sokoto, daga cikin tarihin da wannan zaben kuma ya riga ya yi ko kuwa yaya ta kaya shine yawan matan da suka tsaya takara, inda mata 272 suka nemi suka sami nasarar doke maza a zaben tsaye da dan takara, suka kuma sami lasisin takara a ƙarƙashin jam'iyyinsu. Ta haka na gayyaci mata 'yan gwagwarmaya biyu, Helen Bako daga jihar California da kuma Hajiya Bilkisu Shiba Zailani daga jihar New York, waɗanda suka shafa sama da shekaru 30 a nan Amurka, domin nazarin ci gaban da aka samu a shigar mata siyasa. Hajiya Bilkisu tana jihar da aka nuna alamar mace za ta sami nasara a takarar da take yi.
Bisa inda na fahimta kan jagoran takaranta, tana da goyon baya sosai, don gaskiya ta samu goyon baya sosai kuma mutane suna tare da ita, ba wai mata kadai ba, hatta mazan. Ba ma maganar jinsi kadai ake ba anan, wani irin gudunmuwa matan za su zo da shi. To me yasa ba za a gwada su ba, a fahimci cewa wani irin taimako za su zo da su, duk dai irin abin nan bayan goyon baya da ake bayarwa kenan. Kuma ga fahimta na, wannan goyon bayan da take samu akwai alamun nasara a tattare da ita, saboda gaba daya mu a matsayin mu wato na ƴan ƙasa, muna mu ma kanmu muna goyon bayan ta da wanda ainihin su haifaffun ƙasan ne duka suna supporting dinta.
Ya wato Hajiya Bilkisu, inda zan tambaye ki, domin to da dama mutane sukan ga kamar cewa idan mata sun tsaya takarar nan ya kamata mata su mara musu baya, ba duba cancanta. Menene yasa kike ganin wannan mace musamman tana da goyon baya, take samun goyon baya kamar yadda kika bayyana?
Saboda kowa riga ya san mace akan haƙƙin rike gida da iyali da sauran wa'insu abubuwa, mace especially irin rayuwar mu na wannan ƙasa. Ki je aiki, ki dawo, ki kula da iyalin ki, ki kula da mai gida, ki kula da gidan shi kanshi. So an ce daga me yake da suna Laraba mai kyau, Juma'a mai kyau, tun daga Laraba ake gane ta. To idan dai har zaki iya rike wannan wa'innan abubuwa a matsayin ki na matan gida, to tabbas kuwa dan wai an baki rikon gari ko ƙasa gaba daya, ban tsammana akwai matsala ko kadan ba.
Yawa to Malama Helen, menene yasa kike ganin mata da dama suka fita takara a nan Amurka wannan karan? Ana ne maganan kusan mata 300 a wannan zaben.
Gaskiya ne kam wannan zaben wata irin zabe ne da ba taba yi ba tun ba ga zaben midterm ba. Dalilin da yasa ina gani mata sun fita da yawa, akwai abubuwa, akwai dalilai wanda na gani guda biyu. Na farko, idan kin lura da abin da ke faruwa a cikin kasan shi shugaban kasa, akwai zaben shi cabinet da aka yi wanda mata da dama sun gani kamar cewa ba a ji ra'ayin ita matan da ta kawo karin shi ba. So mata suna da wannan hushi akan lalle gaskiya ba yi ma mata kirki ba, saboda haka mata sun ji haushi, dole su fita zo su yi representing. Na biyu, su shugabane wato legislators house da senate, yayin da aka kawo ko damuwa a cikin senate, yawanci mata suna ganin kamar su republicans ba su tsaya su fuskanci ko kuwa su faɗi gaskiya akan abin da ke faruwa a cikin kasan ba. Saboda haka mata sun ce lele su idan hanyar da ya kamata su samu nasara bisa damuwansu shine a zaɓi mata. Sa kin ga mata da dama sun fita domin su tsaya takara.
Hajiya Bilkisu Shiba Zailani da kuma Helen Bako a wannan tattaunawa. Sai ku kasance tare da mu a shirin domin iyali ranar Alhamis domin ci gaba da waɗannan bayanai nasu. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anan Washington ke cewa karfe 2 da kwata na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ina ga miki Democrat suna ƙarya in sun ce za su yi maka abu. Ba za su yi ba.
Amma malam
sai su jiya su dawo su sake kariya su ce za su yi yau da gobe ba za su yi ba. Amma kin ga abin da ya sa ana son Trump. Domin Trump lokacin da yana campaign ya rubuta 1, 2, 3, 4, 5 ga abubuwan da zai yi.
Akwai da muka ba su ba amma me yasa ba sai
su yi ba. Ya to ba Democrat ne suke son mutane ba.
Saboda su ma suna so su sake samu.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da saduwa da kowa wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya, wanda a yau muka gayyato 'yan Najeriya, Amurkawa masu ra'ayin siyasa daban-daban. A zauren namu a yau muna tare da Hajiya Huraira Musa, 'yan jam'iyyar Democrat daga jihar New York, sai kuma Aminu Eliyakub ɗan Independent daga jihar Ohio, da kuma Malam Yahaya Nok ɗan jam'iyyar Republican daga Minnesota. Bari mu fara da ke Hajiya Huraira. Menene yasa kike ganin 'yan jam'iyyar Democrat za su samu galaba a wannan zaben?
Abin da yasa nake ganin 'yan Democrat za su yi nasara don yanda wannan za a ce leader din ko president din Trump ya mai da kome. Ya mai da kome cewa yanzu demokradiyya ita ba wani abu ba ne. Ideal ɗin da ya kawo kowa America ya ɗauka ya yaida. Kome yanzu ya raba gari, ya mai da mutane in kai ba dai ta ɓangaren shi ba ne, to kai ba ka san America. Kin ga kuma wannan ba haka ake yi ba. Duk wanda mutane da suke abun demokradiyya don yanda ideals ɗin yanda aka kafa America ne shi ya sa aka yi. Wanda in aka ce kai democracy shi ne, it doesn't matter ko kai ku ne irin mutum ne dai in kana kai mutum ne dai ɗaya kuke, ko kai wane religion ne kake, ko wane aiki kake, ko wane ɓangare ka taho, an dai ɗauke ku dukan ɗaya. Amma a ta wajen shi Trump gaskiya ba haka yake. Yanzu ma bari ma an gaya muku, Trump ma ba ma wai yana Republican Party ba ne, shi ba yana da nasu fatin ta babba. Ya ma ya riga ya hijacking da Republican Party. So that inda ma abu ya lallace kenan.
To Eliyakub, kai ɗan Independent ne, menene yasa ka gwammace kai baka jam'iyyar Republican baka Democrat?
To akwai dalilai da yawa, amma babban dalili dai shine cewa na fi so in zauna cewa ba zan ba kar ya zama na in fara tunani ko cewa dole mu bayan wani party guda akan wani party. Kin ga kamar a Ohio, yau shekaru na 30 daga yake na Ohio, kuma tunda na fara jefa ƙuri'a kamar gwamnatin mu da mai gama mulki na yanzu ɗan Republican ne, kuma na jefa masa ƙuri'a har su biyu. To haka kuma na jefa ƙuri'a wa 'yan demokradiyya, kamar akwai 'yan majalisar dattijai 'yan demokradiyya wanda na jefa musu ƙuri'a da, na kuma jefa 'yan majalisar dattijai, na kuma jefa amma kuma musamman kamar wato masu takara a jihar da kuma wato nan cikin garin Columbus babban birnin jihar Ohio. Akwai wato kamar na wato kwamitin ita garin, kamar dai local government ko kuma city haka na Columbus, yan kwamiti inda wanda suke kiran su commissioners, akwai wanda 'yan Republicans abokaina ne na jefa musu ƙuri'a, saboda mun yi karatu tare na san su, kuma san cewa in ya zo kamar wajen ayyuka sukan yi aiki da tsakanin su saboda son zuciyar kasar da mutane, wanda kuma yawancin su ba su san wasu abubuwan da Trump yake yi, wasu su kuma san wasu abun da 'yan demokradiyya ke yi. To saboda haka dai ba kuma wai dai saboda haka ba, amma ni na fi so in tsaya kai wato ni wanda na ga aiki wato abubuwansa tunanina ko tunaninta ya kama da nawa, zan iya jefa musu ƙuri'a in daga cewa sun yi abin da ya kamata wa mutane.
To akwai waɗanda suke ganin cewa idan kai rajista a matsayin ɗan Independent, ka rage ma kanka 'yancin zaben wanda kake so, kasancewa ba ka da 'yancin yin zaben tsaye da ɗan takara.
To ya danganci jihohi ne a yi. Kamar nan jihar Ohio, zan iya zuwa kamar yanzu ɗan takarar zama na wato majalisar dattawa, zan iya jefa ƙuri'a wadda nake so. akwai wanda suke kaman open primaries wanda wato kai dan independent zaka iya zuwa kaman ya danganci party kaman ɗan demokratiya zaka iya zuwa ka jefa ƙuri'a wa dan abin wa dan majalisar tarayya da kuma dan majalisar dattawa to haka kuma na gwamna to ya danganci wajen da kake zaune ne saboda kin san yawanci wato ƙuri'a da shau da ƙuri'a da kuma dokokin ya bambanta daga jiha zuwa jiha wani lokaci ma a cikin jihar ya danganta daga wato gari zuwa gari ko gunduma zuwa gunduma saboda haka nan za a iya na jefa ƙuri'a so biyu kai wani da zan iya tsawo na jefa ƙuri'a wa wayan da muka riya so ɗaya na jefa ƙuri'a wa ɗan Republican a Ohio haka za a iya haka za ka iya abin da suke kira open election ne za ka iya zuwa ka yi in har kana abin nan kamar amma kuma kamar ya Republicans a jihar nan so dole sai kai ɗan Republican ne ka yi rajista Republican za ka je amma ɗan Democrat in ina independent zan iya zuwa kuma na jefa ƙuri'a wa ɗan Democrat a nan jihar.
Wato Malam Yahaya, mutane sukan yi mamaki jin akwai 'yan Najeriya 'yan Afirka da suke jam'iyyar Republican kasancewa babu bakaken fata da ba safai kace ganin bakaken fata ko a nan Amurka suna jam'iyyar Republican ba kai me ba burge ka ne da jam'iyyar Republican ka shiga wannan jam'iyya?
So Republican masu son mutane ne. Republican su suka yi believe cewa kana iya kai abinda kana so kai za ka ci gaba ba wai don gwamnati ne sun taimake ka ka zama abinda ka zama ba. Republican suna so wanda kana so kai cudanya da shi kai cudanya kada gwamnati ta tilasta ka ta ce ai dole sai ka yi cudanya da wannan kai cudanya da wancan domin a kullum yau da gobe muna zabe wanda muna so ya zama abokinmu ko wanda ba ma so ya zama abokinmu amma mu rika cudanya da juna a cikin respect. So su kuma Democrat su in iya ƙarya zan ce ƙarya don suna cewa suna son kowa da kowa amma in dai in baka yadda da su ba to za su sa ka gaba. Democrat in suka ce ka bi hagu in kai Democrat in baka bi hagun ba to ka sha wahala da su. Zan baki example akwai wani vice presidential candidate sunan shi Joe Lieberman na Democrat don ya ce yana so lokacin ana so ya yaki a Iraq ya ce ya yi supporting kin sani abinda Democrat suka janye ba su sake goyon bayansa ba sai da yayi contesting senatorial seat as an independent. Democrat in dai kana in sun ce left turn right turn kaman zombi ka bi in ba haka ba za su dasa ka gaba ba haka ke ba.
Ka bayyana cewa 'yan jam'iyyar Republican suna son baki amma mutane suna ganin kamar akasin haka ne sabili da matakan da musamman barin dauka tunda yanzu ana karkashin gwamnatin jam'iyyar Republican ne matakan da shugaba Trump yake dauka akan bakin haure da kuma lafazinsa a dangane da waɗansu mutanen waɗansu kasashe
suna son baki in dai zaka shigo garin ka shiga a daidai ka ka'ida ba wanda zai in kida kina da gidan ciyo ba za ki bude kofa ki ce ko ya shiga ba amma in zan zo gidanki zan ce da Allah ina so zo gidanki kina da condition da zaki bani in shiga gidanki ko ba haka ba in nay feeling condition din na zaki ya ce ka zo ko kar ka zo. Ai Republican ba su cewa wai kada a kawo mutane su shiga nan kasar amma in zaka shiga kai bi layi a ka'ida ba wai kawai ka tashi kawai ka shiga ba. Abinda ya sa muna wahala a Najeriya kenan ko sai ya shiga ba mu san wa ya shiga ba wa ya fita ba dole in country akwai boundary na country dole za ka shiga a cikin ka'ida. Ina gaya miki Democrats suna ƙarya in sun ce za su yi maka abu ba za su yi ba sai su jiya su dawo su sake kariya su ce za su yi yau da gobe ba za su yi ba amma kin ga abinda ya sa ana son Trump domin Trump lokacin da yana campaign ya rubuta 1, 2, 3, 4, 5, 6 abubuwan da zai yi kuma da ya shiga even though shi ba Republican bane yana aiki a values in what Republicans say believe. Domin yana yi one by one. In sai dai an hana shi yi ne amma zai yi, amma muna so shugaban kasa ya fada ga abin da ina so yi. In ya shiga ya yi kokari ya yi, in an hana shi yi to an hana shi, amma yana da kasarin yi.
Amma an hana Obama, ma hana shi in kasa tarihi Obama yan majalisun da tawa hana shi.
President Obama ya yi executive action, ya yi, he knows cewa he is not supposed to do, he did, ya yi su.
Dubu ɗayan mutanen da suka rantse ba za su ma yadda ya yi komai, ai kuwa ya yi kokari.
Sun rantse, ya yi executive action, so many executive action ya yi, ya yi su. Abubuwan da sun fi mashi kyau ya yi, amma bai ba mutanen mu takardu ba. Bai ba mutanen mu takardu
ba. Obama ba zai iya ba da mutane takardu ba, ai sai ya je wajen
kuma. Zai iya, domin lokacin da Obama ya shiga mulki, suna da Democrat House, suna da Senate House. Shi kuma da presidency ya ya ba da Obamacare.
Saboda priority
ya ba da Obamacare, Republican ba su yi supporting ba. Amma ya yi, me yasa bai ba mutanen mu takardu ba? Ku ga mani, kuna kokari, kuna juya, kuna vote Obama.
Saboda priority,
me yasa bai ba mutanen mu
takardu ba? Lokacin abubuwa sun canza a majalisar dattawa musamman, ba masu bin bayansa. Ai tarihi
ne da kuma Democrat sun bi bayan shi ko ba su bi ba?
Akwai Democrat ba su ba, amma me yasa ba sai su
bi bayan shi ba?
Saboda su ma suna so su sake samu su ji zafi,
su
na son mutane
ko su bi bayan shi mana? Makareta ne za su ce za su yi maku abu ba za su yi ba. Domin da ya shiga mulki, the first 2 years, su ne House, su ne Senate, su ne Presidency. Shi ne na gaya maka, ya yi abin da ya so ya yi, ya yi har Obama care don ya so. Bai ba mutanen mu takardu ba don bai so ba.
Haka America take. Za su yi abin da suka cewa zai fi sama musu mutane da goyon baya. Abin da Trump yake kenan, abin da duk wani shugaban ƙasa yake, abin da duk wani gwamna yake kenan. Kuma priorities suna canzawa.
Haka ne, to nan za mu jabirki a wannan fafatawa sai mako mai zuwa ku tari gogan naku na Sokoto a wannan zauren. A madadin bakin namu Hajiya Huraira Musa ɗan jam'iyyar Democrat daga New York, da Aminu Eliakub ɗan Independent daga jihar Ohio, da kuma Malam Yahaya Nok ɗan jam'iyyar Republican daga Minnesota, alheri ke muku fata alheri. Sai ku kasance tare da mu a shirinmu na hantsi domin samun ƙarin haske dangane da tsarin siyasa Amurka da kuma abin da ke wakana a jihohin da ke da muhimmanci a wannan zaɓe. Da alheri.
To mun gode da na Sokoto ya bamu danin wannan shiri. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A takaice, gwamnatin kamar ta ce sojojinta da hukumar tattara bayanan sirri na aiki tukuru domin ceto ɗalibai 80 da shugaban makarantarsu da aka yi garkuwa da su. An dai kama ɗaliban ne a makarantarsu ta secondary da ke yankin masu amfani da harshen Ingilishi na Kamaru. A cikin wani hoton bidiyo da aka nuna, an nuna ɗaliban cikin tsoro a wani ɗaki mai duhu. Masu garkuwar sun umarci ɗaliban da su faɗi sunayensu da iyayensu da kuma inda iyayensu suke. An ji ɗaya daga cikin yaran yana cewa shi ba shi da uba. Jiya Litinin Amurka ta sake kawowa kamfanin mai da sashen harkokin kuɗi takunkumi biyo bayan alwashin da shugaba Trump ya dakatar da tallafin da Iran take samu a wani ɓangaren yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na takaita shirin nukiliyar ta. Amma yayin da shugaba Trump ke barin White Palace ta White House jiya domin halarta wani gangamin siyasa, ya faɗa manema labarai cewa yana son ya ɗan jinkirta kakaba manyan masu sayan mai Iran takunkumi. Da safiyar jiya Litinin ne, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya faɗa manema labarai cewa gwamnatin Iran tana da zaɓi, za ta iya canza lamarinta da suka saba doka ta zama kamar sauran kasashe ko kuma ta fuskanci matsalar tattalin arziki.
To a gaishe ka masu saurare, na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi, inda za ku ji ƙarin bayani dangane da siyasar Amurka. Kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwar ta'aziyya ga masarautar biyu game da rasuwar sakataren sarkin biyu Alhaji Bukar Chapula wanda ya rasu ranar Juma'a, sai kuma Hassan Salisu a Gomen Printing Press Yobe, da Allah ya yi wa ɗansa Haruna rasuwa a ranar Litinin. Allah ji ƙamman matan mu kuma ya kyautata namu ƙarshen.
yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.